بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وكفى أثره إلى يوم الدين. Bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwan mu a farfajiyan wannan makaranta mai albarka a wannan gari na Damtoba. Muna addu'a da roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu, ya karba mana ibadun mu da azumin mu. Yau muna safiyar Litinin wanda ya daidai da 24 ga watan Ramadan, hijira na da 443, wanda ya daidai da 25 ga watan April miladiya 2022. Kamar yadda muka saba haduwa a kowane mako a irin waɗannan lokuta don yi wa iyaye mata wa'azi, yau ma gashi Allah ya sake haɗa mu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai. Yau gashi a zaman namu za a gaba ma tare da Malam Ayuba, yana can asibiti a Biyu, yayar shi ba ta da lafiya. Muna mata addu'a Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya, su kuma Allah madaukakin sarki ya ba su ladan jinya. Allah madaukakin sarki ya ba da lafiya ga sauran marasa lafiyan mu. Sannan muna tare da wani babban malami da ya kawo mana ziyara tun daga wani ƙasa har zuwa ƙasar Najeriya. Don haka in ba ku natsu kuka ji wa'azin ba, ba ruwana yana nan yana kula, zai ce ba kwa nutsuwa. In kuka natsu kuma masha Allahu, don haka in na gama za mu ba shi wasu mintoci ya gaisa da ku, ya ɗan yi muku nasiha ɗaya biyu. Tunda yau idan muka yi, gobe dole ai mu rufe ko? Ko kar mu rufe sai sati mai zuwa ne? Sati mai zuwa za ku fito ran sallah? Yabɗi ba dai ku ba. To yau za mu yi tsokaci ko kuma tattaunawa a kan abin da ya shafi haƙƙin zauji ala zaujatihi, haƙƙin miji a kan matarsa. Yana da kyau mata a ilmantar da su, a koyar da su haƙƙoƙin mazajensu a kansu. Sannan kuma mazaje su ma a yi musu wa'azi a ilmantar da su akan haƙƙoƙin matansu a kansu. ‘Ya’ya a koyar da su haƙƙoƙin iyayensu a kansu, iyaye a koyar da su haƙƙoƙin ‘ya’yansu a kansu. Mutum ya san haƙƙoƙin da ya rataya a kansa wajibi ne, domin yin sakaci dangane da sauƙi haƙƙi da ya rataya a kan bawa ba ƙaramin musiba ba ne da tashin hankali. Domin duk mutumin da yake da haƙƙi a kanka, idan ba ka sauke wannan haƙƙi ba, in ka tozartar da wannan haƙƙi, Allah madaukakin sarki ba zai barka ba. Kuma ko da ka roƙi Allah ya yafe, Allah baya yafewa sai in mai haƙƙin ne ya yafe. To kun ga ashe babban matsala ne. Haƙƙoƙin mijinki da ya rataya a kanki, idan kika yi sakaci wajen sauke masa waɗannan haƙƙoƙi, duk ibada da za ki yi, duk salloli da za ki yi, ke ta istighfari, Allah baya yafewa sai in shi mijin naki ne ya yafe. To wannan dangane da haƙƙoƙin wasu fa kenan. akwai haƙƙin makociya, akwai haƙƙin abokiyar zamanki, akwai haƙƙin kaza, to duk waɗannan da suke da haƙƙoƙi a kanki, babu wanda haƙƙinsa ya fi girma a wuyanki sama da haƙƙin mijinki. To idan haƙƙoƙin waɗancan Allah baya yafewa sai idan su ɗin ne suka yafe, yaya kike tunani kuma idan ya zama wanda haƙƙinsa ya fi girma a kanki sai kika tauye masa wannan haƙƙi? Don haka mata, kuna da buƙatuwa ƙwarai da gaske wajen sanin haƙƙoƙin mazajenku, don haka ku natsu ku saurari waɗannan wa'azozi da za a yi muku. Yana da matuƙar muhimmanci kuma shi ne hanyar samun aljanna gare ki. Duk matan da ba ta tsayu da kiyaye haƙƙoƙin mijinta a kanta ba, wannan salwantar da haƙƙin da ta yi sai ya taɓa mata hatta ibadojinta. Rannan na ba ku labarin ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na wannan zamani kuma mujaddadi a wannan zamani, Ash-Sheikhul Muhaddith Al-Allamatu Salafi Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. Wata mata ta zo wurinsa take cewa Allah gafarta malam, ni mace ce wacce da idan ina yin ibada, sallah, azumi, zakka, hajji da makamantansu, nakan ji daɗi da ɗanɗanon wannan ibada har cikin raina. Tace amma yanzu bana jin haka, zan zo ina ibada amma bana jin shauki da ɗanɗanon wannan ibada a cikin zuciyata. Sai ce kina da aure? Tace ka dube ka kuma. Kai ga tambayan da na zo nake maka ka bani amsa, kuma ka zo kana tambaya ta ina da aure, me ya shafe ka da wannan? Ita baiwar Allah ya haƙuri, tambaya kurun nake, e ko a'a kina da aure? Tace ina da aure. Sai ce to biyayyanki ga mijinki ya yi ƙaranci, haƙƙoƙin da ya rataya a kanki na mijinki ba kya sauke su gaba ɗaya. Sai ya ce mace tana samun ɗanɗanon ibada da zaƙin ibada ne idan ya zanto tana da ƙoƙari wajen sauke haƙƙoƙin mijinta a kanta, amma in ya zama matar aure tana tozartar da haƙƙin mijinta, ba ta sauke haƙƙin mijinta a kanta, to hatta ibada da take ba za ta samu ɗanɗanon wannan ibada ba. To kun ga kenan, a ce haƙƙin miji babban abu ne, don haka wajibi ne ga duk matar aure lallai ilalla ta san haƙƙoƙin mijinta a kanta, kuma wannan tun kafin ki yi aure ba ya kamata ki sani, domin tun daga ran da aka ɗaura muku aure ana ɗaurawa haƙƙoƙin mijin sun fara aiki. To ashe kenan wajibi ki sani tun kafin ranar. Matar aure da bata sani ba wajibi ta je ta nema ta sani, domin idan ba ta sauke waɗannan haƙƙoƙin ba nan da ta mutu in ta je gaban Allah akwai matsala. Don haka mata da suke gidajen mazajensu na aure, da kina rayuwa ne a gaban iyayenki da suka haife ki, kuma tun da kike ba inda kika saba da shi sama da gidan da aka haife ki, wato gidan iyayenki, amma ana nan watan wata rana kika bar gidan, shine dalilin aure. Wata yanzu ya zanto shekarun da ta yi yanzu a gidan mijinta ya fi yawa a kan shekarun da ta share da a gidan iyayenta, da haka yau sai aka wayi gari ta ma fi sabawa da gidan mijinta sama da gidan iyayenta. Za ki bar gidan iyayenki ne ba bakin rasa ci ba, bakin rasa sha ba, kina da gata a wurin mahaifiyarki, kina da gata a wurin mahaifinki, me yiwuwa gidan mijin da za ki je mahaifinki ya fi shi wadata, wata ma mahaifiyarka ta fi mijinta wadata, amma kin yadda za ki bar gidan mijin, gidan iyayen ki tafi gidan mijin, don me? Don tara kuɗi ne? don ki samu irin abincin da ba ki a ce a gidanku? Gidan mijin akwai taliya, gidanku babu? Gidan mijin akwai shinkafa, gidanku babu? Gidan mijin akwai nama, gidanku babu? Duk ba don wannan ake aure ba, ko don wannan ake aure, za ki tafi gidan miji ne don neman aljanna, kawai shi ne babban makasudi. Duk waɗannan abubuwa da na lissafa duk akwai a gidanku. Wata ma gidan da za ta je namijinta bai kai daɗi da ni'iman da ta bari a gidansu ba, ashe me hakan ya nuna? Za ta je ne neman aljanna. Da ka gidan miji gidan aljanna ne, a nan ake samun aljanna, makaranta ce ta samun aljanna. Idan kika kiyaye haƙƙoƙin, kika rabu da shi lafiya, kika bar duniya lafiya, to kin samu tikitin aljanna a gidan mijinki. Da ka mafi girman haƙƙi da yake kanki shine haƙƙin mijinki. Kuma ku ji da kyau, haƙƙin miji ya fi haƙƙin uba girma, haƙƙin miji ya fi haƙƙin uwa girma. A taƙaice, haƙƙoƙin mijinki da yake kanki, haƙƙoƙin sun girmi haƙƙoƙin iyayenki. Wato da za a yi clashing a kanki, mahaifinki ya ce ki je wuri kaza, kuma ya yi daidai da mahaifinki ya ce ki je wuri kaza, to lalle namijin ne za ki bi. Domin biyayyan mijinki a nan ya yi karo da na iyaye, to dole ki haƙura da na iyaye, ki bi namijinki. Daga ran da kika yi aure, aljannanki yana ƙarƙashin biyayyanki ga mijinki ne. Aljannanki ya tashi daga ƙarƙashin iyayenki, ya dawo ƙarƙashin mijinki. In bai ɗaga ba za ki shiga ba. Don haka duk wacce tana gidan aure amma za ta zo tana wulaƙanta mijinta, tana tozartar da mijinta, haƙƙoƙin mijinta da yake kanta take tozartarwa, kuma tana hakan ne wai don biyayya wa iyayenta, ta sani ta sayi tikitin wuta ne. Akwai wacce tana gidan mijinta tana tozartar da haƙƙoƙin aure, amma abun baƙin ciki da ban mamaki wata za a samu mahaifiyarta ita take sake zuga ta akan haka. In aka yi rashin dace kuma a samu uban shi ma yana ɗaura ta akan haka, kun ga al'amari ya lalace kenan. Ita mahaifiyarki da za ta zuga ki, ita ma abin da take zuga ki akan ki, da ita dace ta yi, da kun daɗe da rabuwa da mahaifinki, amma za ta ɗaura ki ne akan abin da ba daidai ba. Don haka haƙƙoƙin aure da suke kanku, da yawa ana samun matsaloli, mushkilat a gidajen aure. A yau duk inda kuka je kotu, musamman in kotun shari'ar musulunci ne, babu kes ɗin da aka fi kawo wa alƙali kamar matsalolin aure. Idan mutum hakimi ne, jiya-jiya ɗin nan da muke wurin taron raba kayan marayun nan, ai kuna wurin hakimi da yake jawabi me yake faɗa, yake cewa yanzu ana mishi waya akan ya je ya yi sulhu, da zai buɗe maganar sulhun aure ne? Sulhun aure ne. Duk wani malami, babu wani kes da ya fi haɗuwa da shi kamar kes na aure. Za a maka waya, kafin a yi maka waya akan matsalar rabon gado, kafin a yi mishi waya akan matsalan ta yayi wa mahaifi rashin kunya, sai an kira malami akan matsalolin aure sun fi so goma, sun fi so ɗari. Wani zai kira waya, malam ka ji matata ka bani halaccin in sake ta kawai. In malam yana zai ce, malam ku kuke ɗaurewa ƙarya gindi, ka banni in sake ta. Wata ta kira mijin, wata ta kira malami tana magana, da ka malam ya halatta kawai ya sako ni kawai. An ce a'a, malam kufa ko kuke katsin kaza kaza, ita kawai a batta mijinta ya sake ta, saboda wai matsalolin aure. Haka ne ko ba haka ba? Haka ake samun matsalolin aure a yau. Maza suna kuka, mata suna kuka, ko da yaushe sulhun aure, matsalolin aure, sulhun aure, matsalolin aure. sai da ya zama a biyu da abin yayi yawa sai malaman suka yi wayo sai suka danka wa ƴan hizba dan su ce a ce ku je wurin ƴan hizba dan in zaka bi kes na aure to wallahi baka da lokacin ka shi yasa ni an mun magana matsalan aure sai ya haka sai in gudu wani suluhun aure aka kira mu kaman da wasa gaske da aka zauna tun 12 karfe 4 ma gudu nayi
na ko
in za a zauna ne fa wani matsala ne fa yanzu ya faru fa aka kira zama to wallahi idan aka zauna sai an fara dauko maka tilawan matsaloli tun daren farko har zuwa ran da aka zauna ba dai matsalolin can da ya faru kun kaje ba eh to a barki mana amma wai yanzu da aka zauna za a fara dauko dama ya saba min kaza kuma ma ai dama kaza kaza ya ta gama sai ya fa yawa dama na manta akwai daya wai sai an yi saukan izo 60 akan jero matsalolin aure wani gida ne da an ba matsalan aure amma babban abin da yake haifar muku da matsalolin aure a gidajenku shine tozartar da haƙoƙin junanku a kanku idan mace ta tozartar da haƙoƙin mijinta a kanta ba ta sauke haƙoƙin dole ba za ta samu daɗin zama da mijinta ba kamar yadda muka faɗa ibadanta ma ba za ta ji daɗin shi ba haka idan miji ya tozartar da haƙoƙin matarsa a kan shi ba zai taɓa jin daɗin zaman aure da ita ba ashe kowa dole ya ƙoƙarin sauke haƙoƙinsa a kansa to babban abu kuma shine ba ki san haƙoƙinki a kan mijinki shine babban abu ba a'a ki san naki haƙoƙin da ya ta haƙoƙin mijinki a kanki don ki yi ƙoƙarin ki sauke naki haƙƙin kuma in kin sani karki ce shi fa sai ya soke sannan ke ki naki a'a ko bai soke miki haƙoƙin ki ba ke ki naki ke da shi kowa neman aljanna yake yi ƙarya ne da ake ce muku wai nace ba ta da addini addinin mijinta shine addininta haka duk ake cutar da mata sai an ko ba ku da addini wai ku duk inda ka juye da kokon shikenan za ka danta tina in yazo je aure ta sai ta je ke ya danta tina to mace tana da addini ne ai ita ko sai inda aka je in dan shi'a ya zo ma ta je in dan kullabiya ta je to biki sabilla ki aure dan shi'a ko dan tafine dan kala kato ai sai a hankali amma sai a ce eh mace ai ita ba ta da addini shikenan ba ki da addini sai ki daina sallah sai ki daina azumi ba an ce miki addinin mijinki ba sai ki aure kirista ku fara zuwa coci ina ka taba samu wannan karatun a samun na aka muku karatun nan ko karatun wurin suna ne da wurin biki ina ganin sai ta kan to lallai musulunci ya wajabta haƙoƙi da suka shafi mace a kan mijinta sannan akwai haƙoƙin miji a kan mata sannan akwai haƙoƙin da suke tarayya da juna wato haƙoƙin aure ɗin sun kasu kashi uku ne akwai haƙoƙinki a kan mijinki akwai haƙoƙin mijinki a kanki akwai haƙoƙin da ku biyu ɗin kuna tarayya a kai ke da mijinki sannan haƙoƙin miji a kan mata yana daga cikin mafi girman haƙoƙi kai haƙoƙin miji a kan mata ya fi duk wani haƙƙi girma domin Allah ce walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna daraja walahunna su mata mithlul ladzi alaihinna suna da irin wajibin da ya hau kansu na haƙoƙi bil ma'ruf da kyautatawa wato wai ke mace ke ma kina da haƙoƙinki a kan mijinki kamar yadda dama tun farko yana da haƙoƙi a kanki kenan a yana isharan cewa haƙoƙin miji shine number 1 a kan haƙoƙin mace sannan daga baya ke ma kina da naki haƙoƙin a kanshi kuma wajibi ne ya sauke su shi addinin musulunci ya nemi duk wata mace ta yi biyayya kuma ta jawo zuwa ga ƙoƙarin saukewa mijinta haƙoƙinsa da ya rataya a kansa a bisa tsari na shari'a don haka addinin musulunci sai kwaɗaitarwa mai yawa dangane da yin da'a wa miji da kuma samun yardansa cikin abin da ba sabon Allah ba amma wannan yana daga cikin mafi girman haƙoƙi da miji yake da shi akan matarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza sallatul mar'a khamsaha idan mace ta sauke salloli biyar da ya wajaba akan ta na kowace rana wa samat shahraha ta azumci watan da ya zama wajibi akan ta shine wannan wata ta ramadana da muke ciki wa hassanat farjaha ta tsare farjinta daga aikatan suna wa ata'at zawjaha ta yi biyayya wa mijinta ila laha ran kiyama sai a ce da ita udkhulil janna baiwar Allah ki shiga aljanna min ayi abwabil jannati shi ite ga kofofin aljanna guda takwas ki zabi wanda yayi miki ki shiga aljanna ta ciki amma ku kula ga tayi salloli biyar tayi azumin wata ta tare farjin ta baka zina duk wannan bai sa a bata lafifin shiga aljanna ba sai hada da wa ata'at ba'laha ko wa ata'at zawjaha sai ta hada da yi wa mijinta biyayya kun ga kenan sauke haƙoƙin Allah yana da alaƙa da sauke haƙoƙin miji ko sai an samu waɗannan abubuwa sannan a samu aljanna kun ga wannan ya sake kwadaitarwa da yin aure cewa duk wacce ba ta da aure ta yi ƙoƙarin ta yi aure kina sallah kina azumi ba kya zina ina ladan da ake samu a gidan aure ladan da ake samu a gidan aure ya fi duk ladan da ake samu a abin da ba aure ba a gidan aure an fi samun lada masu tarin yawa kuwa ya ka duk matan aure a kullum ladar da kin da take samu a wurin mijinta tun daga wanki girki da makamantansu da take wa mijinta ladar da kin da take samu Allah kadai ya san yawansu don haka wa yana daga cikin haƙoƙin miji akan matarsa hadisai da dama sun zo suna nuni akan cewa lallai lallai wajibi ne mace ta sauke haƙoƙin mijinta a kanta kaɗan daga cikin waɗannan hadisan su ne hadisin farko hadisi ne da ya zo daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi idan miji ya gayyato matarsa zuwa ga shimfiɗinsa kinaya ce wato ya neme ta su yi kwanciyan aure falam ta atihi sai ta ki zuwa maka ta ki ba shi haɗin kai fa ba ta ghadbana alaiha ya kwana yana fushi da wannan hana kanta da ta yi ga mijinta la'anatha al-mala'ikatu mala'iku za su yi ta tsine mata hatta tusbiha har gari ya waye mala'iku suna tsine mata ku duba fa mijinta ya neme ta ta ce ba za ta ba shi haɗin kai ba annabi ya ce har gari ya waye tsinuwan Allah tsinuwan mala'iku ne a kanta ku duba fa mala'iku su ne waɗanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna daga cikin abubuwan da suke hana dan adam in yayi addu'a Allah ya karba akwai sabon Allah a ciki to mala'iku su asali ba sa sabo za su kwana suna tsine miki domin ke ma kin kwanakin hana kanki ga mijinki mata da yawa suna hana kansu ga mazajensu mata da yawa suna hanawa maza da yawa suna complain maza da yawa suna zuwa su faɗa wa malamai su je gaban alƙalai su je kaza tun baya iya faɗa har sai ya kai ga yana faɗa wani dalilin haka wallahi yana da aure zai je yana neman mata a layi ba dan yana so ba ya san zina babu kyau amma yana da aure matar shi ta aure ce amma tana hana kanta ga mijin wata duk lokacin da mijin zai neme ta sai ta yi ƙaryar rashin lafiya ta ce tana fama da ciwon kai tana fama da murɗan ciki tana fama da kaza za ta yi ne lafiya da zarar mijin ya dashi kenan wai ba ta da lafiya kuma din na munafurci ne mata da yawa suna wannan dabi'a din ba a yi wa Allah madaukakin sarki wayo zina haramun ne ya tabbatar da haramcin zina dalilin ma da yasa ya aure ki kenan amma mata sai su haka wata kuma mijinta zai neme ta amma sai in zai biya ta daka zai neme ta matar ce ta sunna ya biya sadaki akai aure na soyayya amma in zai neme ta sai ya sayo mata kaza sai ya sayo mata zani wata sai ya sayo mata balangu sai ya biya sai ka ce gidan karuwanci matar ki ce amma sai ta ka wallahi maza da yawa suna fama da ku akan wannan matsala kuma mata kun san da wannan maganan da nake nufi wata in ita ba ta yi ta san akwai kawarta tana haka domin mace kamar yadda ku da kanku kuka yi wa kanku kirari ne mace sai Allah mace tana da hanyoyi sama da guda 70 da za ta bi don ta hana mijinta kanta so sun sani in aka ce za a faɗa za su ce a rufa asiri kan mazan su gane to amma dai an yi rufa-rufa amma ku ji tsoron Allah ko ba ko ba mala'ika ya kwana yana ta tsine miki aikin shiga tajin hankali aka samu wata jahila da aka ja hadisin ta ce zai gaji wai mala'ikan zai gaji yana tsinuwa ita ina ruwanta wai tana baccinta tana minshari kaga wawuya jahila in mijin ya ce zai kara aure kuma shikenan hankalinta sai ya tashi wai mai nayi ne me kika yi aikin san me kika yi don haka akan hana mijinta kanta da za ta yi yanzu wani galibi zai kara aure ne don matsalan matar shi ba ta ba shi haɗin kai da zai samu yadda yake so wallahi mace ɗayan ta ishe shi amma mata sai su zanto akwai matsaloli akan irin waɗannan abubuwa yana daga cikin hana kanki ga mijinki shine duk abun da kika san in kin yi zai fusata shi ya fasa neman ki sai ki abun da gangan dankar ya neme ki yana cikin kin hana kanki ne ga mijinki akwai wacce sai mijinta ya zo zai neme ta sai ta fara ka wasu matsaloli wai a lokacin ne za ta tambayi anguwa to mai gida zan je anguwa gobe tunda ta san a matsayi yake ai dole ya amince wani sai ya fusata ranshi ya baci kenan in ba haka ba kenan ba za ki ban kanki ba kenan haka take nufi sai ya fasa to wannan yana cikin kin hana kanki ga mijinki wallahi mala'iku za su kwana suna tsine miki mata ku ji tsoron Allah kuna jefa kawunan ku ne zuwa ga halaka kuma kamar yadda na faɗa ɗazu kina gidan iyayenki kika sallama wa mijin kika aka muku aure kin je ne ki nemi aljanna to kada garin neman aljanna ki wayi gare kuma da shiga jahannama ran kiyama zaman laifin da zai kai ki jahannama duk laifin da kika yi a gidan miji ne ba a gidan iyayenki ba ya zama gidan da aka je neman aljanna yanzu an tashi da wutan jahannama kenan mata ku ji tsoron Allah ya zo cikin wani ruwaya manzon Allah yake cewa idza batatil mar'atu hajiratun firashi zawjiha idan mace ta kwana tana mai kauracewa shimfiɗin mijinta ina mai anan kauracewa shimfiɗin mijinta ko akan gado ɗaya kuka kwana amma zai neme ki kin hana ya neme ki annabi yace la'anatul mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku sun rika tsine miki babu daga tsaka har sai gari ya waye da haka wannan hadisi daga manzon Allah ne hadisi ne sahihi ya zo cikin wata ruwaya manzon Allah yake cewa na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wani mutum da zai kirayi matarsa zuwa ga shimfiɗinsa ta zo ya biya buƙatarsa da ita sai ta ki amsa mata to sai ya kasance duk waɗanda suke cikin sama suna masu fushi da ita har sai in mijinta ya sauko ya yafe mata kenan ba mala'iku ba duk wanda yake sama fa Allah ai yana sama to har Allah ma yana fushi da ita ba za su sake yarda da ita ba sai in ta nemi tuba a wurin mijin kuma ya ce ya yafe sannan su ma su yafe mata amma in mijin bai yafe ba to Allah ma bai yafe ba mala'iku ma ba su yafe ba. Hadisi ya zo daga Abu Huraira, manzon Allah ke cewa la yahillu limra'atin tasumu wa zawjuha shahidun illa bi iznihi. Ku ji wannan hadisin da kyau. Baya halatta mijinki yana gari ki dauki azumi na nafila, ba azumin farilla na Ramadana ba. Bayan Ramadana ke ce za ki azumi na sittata Shawwal, azumin Litinin da Alhamis, azumin kaza, azumin kaza, hatta azumin Arafa, ai dai nafila ne. Baya halatta ki dauki wannan azumi mijinki yana gari sai in kin nemi izininsa. Kin ce za ki sai ce a'a, kika ce lafiya na ƙarfa sai ce a'a karki. To karki dauka, bai halatta ki dauka ba. Zai iya neman ki da rana. Neman ki da zai yi din nan ya fi falala, ladan da za ki samu ya fi ladan da za ki samu a azumin Litinin da Alhamis da azumin Arafa. Ya fi ladan da za ki samu. Domin manzon Allah ne a hadisi sahihi cikin arba'una hadisi. Manzon Allah ke cewa wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Mutum ya nemi iyalinsa sadaka ne. Sabai sai mamaki suka ta a yi a fi ahaduna shahawatuhu, ɗayanmu sha'awa ya dame shi kuma ya biya sha'awan nan ya ji daɗi, wa yakunu lahu fiha ajrun, kuma yana da lada. Annabi ya ce sosai da ya je ya nemi matar da ba matar shi ba, wato zina kenan, ba shi da zunubi. Suka ce yana da zunubi. Sai Annabi ya ce to ai matar shi ya nema akwai lada. Da ka azumin nafila ne, bai halatta ki ɗauka ba sai da izinin mijinki. Ba wai ki ce ai Annabi ya ce, a'a Annabin ne ya ce mijinki bai so ba to ki hakura. Ko kuma kina da azumin nafila ɗin, shi kuma ya zo ya ce yana da buƙatar ki. To shi kenan sai a sallami azumin. Haƙƙin mijin ya girmi wannan ibada na azumi da yake bakinki. Ki duba kina yin azumin ne wa Allah, amma yanzu izinin mijinki yana sama da wannan azumin. Haƙƙin miji wasa ne? Haƙƙin miji ba wasa ba ne. Sannan wala ta'zan fi baitihi illa bi iznihi. Kar ki wa wani izinin ya shigo gidanki sai da izinin mijinki. Wani ne haka kawai, wai sai ya zo yana neman izini, sai ki ce shigo, haka waye shi? Da haka wani ya zo yana sallama, in shigo ne sai ki ta tsaya, sai an tambayi mai gidan. Da haka mai gida wani ya zo, waye shi? Ni ban san shi ba. A waye shi? A ƙanina ne. Waye shi? A kawuna ne. Waye shi? A babbana ne. Kin ga dai danginki ne. To bai halatta ki ce ya shigo ba tukuna, sai kin sanar da mijin ya ce eh na amince ya shigo. Ku duba yadda tsarin musulunci yake. Musulunci ya sha bamban da maguzanci da kafirci. Musulunci yana da nashi tsarin. Wata ran manzon Allah ya zo gida sai ya tarar da wani a wurin nana Aisha. Annabi ya ce Aisha waye wannan? Ya ce wannan ai mun sha nono ɗaya da shi kaza kaza an shayar da mu. Annabi ya ce to ku rika sa ido, ku rika duba su wane ne ƴan uwanku. Ba duk wanda ya zo sai a ba shi daman ya shigo ba. Amma sai a ga mijinki ya dawo sai ya tarar da wani a gidan, kin ba shi abinci har da ruwan sanyi. Wannan fa wallahi ai abokin yayana ne wallahi. Ha? Abokin yayanki kuma? To yayanki ne shi? Nawa ne abokan yayye da sun yi soyayya da kannan abokan? Aka san ko tsohon saurayinki ne? Kuma abokin yayanki baya halatta ya aure ki? Muharraminki ne shi? Hai wallahi abokin yayana ne, kullum a gidanmu yake. Ai shi kawun ma kawai in ce maka yayana ne kawai, don gidanmu kaman gidansu. Mata kuna wannan jahilcin. Ai wallahi ya zo ya tafi Abuja ya daɗe bai zo ba shine, ya zo duba ni. Allah sarki. Wata ma in kai ka sassaba sai ta ce ai mai gida rabonka ne, ban ba ka dama ai an so a haɗa mu aure da shi. A to al'amarin ya girma kenan. Kaman da yake shi gatari. To kun ga akwai matsala. Ah, wannan fa ai a gidanmu ya girma, to a gidanku ya girma yayin ki ne? Sai an duba ba kowa ake mishi izinin ya shigo gida ba. Don haka ya girma a gidanmu ne, ai ya girma kaza ne, ai wannan abokin yayana ne. To kowa ya kira ki bai halatta ki waya da shi ba sai da izinin mijinki. In zai waya da kai sai ya rika kiran mijin. Yana so ya gaisa da ke mijin ya baki waya ku gaisa a gaban shi. Ku rika kiyaye ka'idojin musulunci. Mata kuna da sakaci dangane da shiga gidajenku. Musamman dan makota, abokin miji, wani zai zo yana sallama. Yana sallama sai ta je ta sa hijabi. Ka shigo mana sai shigo. Shi ne har ka sa na je na sa hijabi. Ashe kai ne kai wannan ba hadda canja murya sai a kira hijabin a jefa. Wai shi dan gida ne. Ai dan anguwa ne. Ai abokin miji ne. Ai kaza kaza ne. Ku ji tsoron Allah babu kyau. Babu wanda ya halatta ya kalle ki baki da hijabi sai mijinki, sai mahaifinki, sai kaninki, sai wanki wanda dama aure babu tsakaninki da su, su ake kira muharramai. Amma wannan abokin miji ne, ai wannan dan anguwa ne, ai wannan dan gida ne, ƙarya ne, ba wannan karatun a musulunci. Ku ji tsoron Allah ku gyara. Da haka hatta wannan sakacin a gidan mutuwa. Yau za a yi mutuwa. Maza za zo ba an yi ta'aziyya a waje, za a shiga gida a yi ta'aziyya, duk ga kunan ba ku da hijabai. Wata ma tana zaune tana cin abinci. To ku ji tsoron Allah, ku rika kiyaye kanku ga mazajenku. Wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wa'azi wa maza yake cewa, ala annabi yake maza ku ji da kyau, istausu bin nisa'i khairan. Ku kula da matanku kula mai kyau. Annabi yake ku musu kula kula na alkhairi. Fa inna ma hunna awanun indakum. Mata suna matsayin bayi ne, ku yangi ne a hannunku. Suna matsayin fursuna ne a wurinku. Mata da fursuna ai ba bambanci. Ba ku ce ku nai ba, daraja nake so in ba ku. Dan fursuna yana da zaɓin a irin abincin da zai ci, sai abin da aka yi mishi, sai abin da ya gani. Dan gidan yari yana da ikon tufafin da zai sa har inukon na fursuna yake da shi. Da haka ai dan gidan yari yana duniya ne baya duniya. An samu wani dan kurkuku ya yi waka yake cewa kharajna minad dunya wa nahnu min ahliha falasna minal ahya'i fiha walal amwat idha ja'a nasujjan yawman lihajatin ajibna wa qulna ja'a hadha minad dunya. Dan kurkuku ne yake waka yake cewa mu mun fita mun bar duniya, amma kuma a duniyar muke, amma kuma ba mu a duniyar. Yanzu dan gidan yari shi dai a dan duniya yake, amma ba a duniyar walwala da ake a gari yake ba. Idza ja'a nasujjan yawman lihajatin ajibna wa qulna ja'a hadha minad dunya. Idan dan droba masu kula da yan firgun din kenan, idan ya shigo don wata bukata yana so ya kira wani ko ya bada sako, yace sai mu rike baki muna makin ta Allah sarki, wani ya zo daga duniya, ko kuma in wani ya zo gaishe mu ya kawo mana abin, sai mu rika maki daga duniya kake, da Allah ya duniya yake. To haka mata take, ta killace ta ne a cikin gida sai irin abincin da ka kawo, ba ta da zaɓi. To kaga annabi yace to ku ji tsoron Allah a kansu, don wasu mazan sai a hankali. Ya killace ta a gida sai abin da ka kawo, shi kuma sai je samu wani restaurant wurin wani mai abinci mai lafiya ya ajiye 1,000 a gyaro kwanan ya take ta nama abinci iri-iri. Shikenan zai dawo, dama kin ce kuka ya ƙare, sai a sayo da magin naira 20 guda 3 da kaza sai ya kawo, ga sha dafa an dafa an sako. Yana zuwa dan zai zuge, wallahi yau zazzaɓi na yini da shi da ƙyar ma na iya zuwa kasuwa na sai kuka. Ashe ashe sai a hankali bari in rufa mana asiri ko to ana samun mazaje irin wannan ba su tsare amanan Allah ba yawwa haka da wakan lafiya suna da yawa ma dan ne na taba ganin irin wannan asirin sauran muka haɗu ya je aka zuba kaza nama kadai an zuba kusan na 400 zuwa 500 banda shi asalin abinci eh wani yake cewa haba yanzu da safe ne wannan kari ne kawai yanzu kai haka ka bar wa iyalanka a gida to wani zaka man irin wahalar da nake sa suna sa ne yanzu ba na fita nema ba zan ji ni a hanya ina nema na tabbe yake yi zan ji ni ina wahala su ba suna kwanciya daki ba wahalar da nake suna sa sai gane mata malam ba haka ba na sha ba haka ba ne zai tun duma ne kuma a ciki ai wahalar da Allah ya daura maka kenan ka nemo ka kawo su ma Allah ya daura musu nasu wahalar za ka iya wanke-wanke za ka iya girki za ka iya kaza ku tambayi duk wani mai mata in aka yi kwana biyu ba ta nan zai ba ku labari matan auren sun san karatun in kika je unguwa kika je wani gari kika yi kwana biyu sati in kuka daya kuke tare da mun bar muku ɗakin ai baya ganuwa ku zo kuna tsaki kuna surutu mutu ba mu iya wankewa ba mu wayi gari ba mu iya shara ba iya inda zai kwanta kawai ya ture haka ya cire kaya watsar ya da mu sai a hankali in zai fita sai ya wanke kaya kwaya ɗaya da zai sa sai ya danna mai dutsen guba dama haka ya gama a goranta da suka zo suka rufa mishi asiri to ran da ba kenan akwai matsala ai kuma haka ba shi haka zai iya ba ko annabi yake cewa to mata suna matsayinku yangi ne a wurinku laisa tamlikuna minhunna shay'an ghayr ba kwa mallake da komai nasu ba fa ce jin daɗi da kuma suna tsare muku kansu da dukiyanku ba ka nan tana kula maka da dukiyanka ta tsare maka kanta za ka zo ka ji daɗi da ita to annabi yace kuna suna kare muku waɗannan al'amura to annabi yace ku ba su kula mai kyau yace illa an yi atina bi fahishatin mubayyina sai dai in sun zo ne da alfasha mummuna to anan su suka yi wa kansu jafa'i da matsala kina da mijinki kuma ki je kina neman wani a waje yanzu wai ana samun wai matan aure suna zuwa zina kuma yanzu har yanzu ana samun kwarto ne akwai wuraren da har yanzu akwai kwarto da matarta amma ana neman matan wani da mijinta amma tana neman mijin wani matan aure kuma suna zuwa zina sai da abiyudan nan ba a daɗe ba wani da idon shi ya zo ya kama matar shi a hotel ana fada yana ganin ƙarya ne ran nan da kanshi sai ya zo sai gashi ba ta tashi ba tana buɗe kofa za ta fito gashi nan a kofan ɗakin ana samun irin wannan akwai wanda bai daɗe ba abokina ne yana aikin soja muna gaisawa iyali kaza kaza ta yanzu ba iyali yanzu ya zo ne ko a islamiya za a samu wata mata na ce ina wanda ya ce sun rabu na ce me ya faru sai fara irga mun tun da ya aure ta tana gidansu ana dan mishi wa ana ganinta kaza 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 ashe in baya nan sai ta hau mota kamar ta je inda yake duty can wajajen Boko Haram sai ta rasa a Maiduguri ta yi ta yin mata ran nan sai ga shi a Maiduguri da idon shi ya ganta sun shiga da wani suna ɗaki suna kan alfasha shi ga gansu to kun ga wannan matsala ne da aurenki amma ki je kina bibiyan wani miji kun ga wannan matsala ya yi yawa kuma yanzu wannan fitinan ya fara zama ruwan dare babu abin da za a ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma dama daga cikin abin da yake faruwa yake kawo waɗannan abubuwa saka ce da al'amuran addini za a yi aure an zo ana rawan dije amarya duk jikinta a waje shi kenan abokan wani ya gani yana so ne kuma an kai ta ɗakin miji wai za a raka ango ɗakin kuma ya karta sa hijabi shi kuma dan ya ci fuskan abokai zai sake ci ado ta ci kwalliya wai su zo cin abinci a gidan shi za ta ka abincin zai ta sa hijabi ke wawuya ne ina za su ga kan ai za ce ban dace ba ta yi dayi sannan ta yi lalle sannan haka za ta zo ta aje ga turare na kanshi ta aje a gaban su wai ji a wurin shi wai duk a cikin cin fuska wani sai rungume ta a gaban su shikenan ashe wani yana harara wata ran sai ya kira waya kana zan baki sai ka daga wayar a ni ne wani aka za ka ga a ya shiga wanka Allah sarki kai amin Allah kina kula da wannan ba su mata kuma dama kalma ɗaya biyu shikenan an sai imani shikenan ka zama da youth ba ka da kishin iyalinka sai zuwa ba matsala mata a ji tsoron Allah annabi yace duk matan da ta aikata alfasha tana wurin mijinta to annabi yace a wannan lokaci to akwai horo alfasha din nan ba wai yana nufin lalle kawai mace ta je tana zinace zinace ba alfashin abubuwa ne da yawa akwai sakon Allah yana tare da mijin yana tare da matarsa za ta tabbabu umarninsa wannan alfasha ne ai shi alfasha ba yana nufin zina bane duk abin da sakon Allah ne alfasha ne ki ta ba izinin mijinki kun ga wannan alfasha ne wata da mijinta za ta je wurin boka ko da yake yanzu boka ya sun canza suna malamai wai ake kiran su ko malamai kuke cewa ai in zan je wurin malam a ce sun san irin malamin munafiki ko canza salo kurum aka yi mace tana mata har yau duk zuwa islamiyan ko wallahi kuna zuwa wurin bokaye bokayen sun canza suna su ne malamai za a baki rubutun a allo a wanke miki kishawai ai an bani addu'a an bani addu'a kaji munafika wani irin addu'a baki da hizmul musulmin ne wani irin addu'a ne babu a ciki ashe duk ƙaryan banza ne kuma kina zuwa islamiya in alqur'ani ya wanke ya sha ya baki kita bismillah
ya kare
ya kare iskan ne karewa yake Allah ya kare to ku duba irin waɗannan matsaloli da suke faruwa kina da aure ki fita wai kin je wurin boka wai ya baki na mallakan miji ha to dama da ya aure kin ba mallakan shi kika yi ba kafin ya aure ki mata nawa suke son shi mata nawa ya nema addu'an ki ya kama shi kika mallake shi kika aure shi duk wanda ya aure sai kun ga wasu mata suna jin haushi dan wata kawai tana son shi dan bata dai taba faɗa bane sai ta daina gaishe shi wai ya za ka aure wanda baka aure ni ba to ke tin je kika mallake shi wurin wa kika je sannan kika mallako shi ya aure ki ba kin gama ba amma ki je a baki na mallaka ashe baki haɗu bane ai duk matan da ta haɗu ba ta buƙatan sai an baka maganin mallaka duk matar da ta haɗu ita da kanta za ta mallaki abinta ba tare da an ci ko titinta ba amma ku je ku yi ta kace kudin adashen ku ta can sai kin gama kaf wallahi sai ya aure wata watan sai ta mallake shi ha to dama ya ƙarya ne kin je kin kace kudin ki a banza hanyoyin mallakan ai suna nan da yawa za mu zo mu yi wa'azi matakan mallakan miji ki ga yadda za ki mallake mijinki a tafin hannunki sai yadda kika kaɗa shi wallahi in ya sa ta mijin hajji ta na'am mijin ta ce sai ta ka rage mijin kan ta ce ya yadda ba wani asiri kuma a ciki to annabi yake cewa idan mata suka zo da alfasha suke aikata ba daidai ba to daga cikin horon a kaurace ma shimfiɗin su ba ki je a wurin mijinki ya hana ki kaza ya hana ki kaza Allah ya ba ki izinin ya kaurace ma makoncinki wasu matan sai an kalimi din tayi kawai da dai dai to sai shi ai ni kam ina ruwa na dama ma ya dame ni kai mata Allah ya taimake ku wajribuhunna ya kaurace mata dan ka gyara ta kita gyara annabi yace wajribuhunna a dace su darban ghayra mubarra amma ba duka mai kumbura jiki ba annabi ne ya ba shi lafifin ya miki duka amma dukan karya kumbura jiki dukan kuma ba wai da bakin riga da wasu ke cewa wannan kariya ne ba inda aka ce duka da bakin riga haka da aka gaya mutane ta tsuniya ne wallahi kariya ne duka da bakin riga soyayya kenan ko a soyayya ai yana miki dukan da ya fi na bakin riga ya dauki filo ya jefa miki ba ya fi zafi ba to ka zo kana dukan da bakin riga ai wannan soyayya kenan in an zafin nan ma kana fifita ta ne sai ka ji tana I love you na gode amma na ga ce a'a duka ba mai kumbura jiki ba shi ne mai a dan samu wani socket ko ba haka ba kai ka wanda ka kira wai ko guntun kebin ai kebin to ko dan dorina dorina ba malam a dan zane ta da shi wannan ghayra mubarra din wato a jikinta inda ba zai yi kumburi ba nan ake nufin zai dake ta kar ya buge ta a fuska annabi ya hana a bugi mutum a fuska balle matar ka don haka duka ne na horo inda za ta dan ji zafi dama mata akwai tsoron bulala don ka dan daga bulalan za ta dake inda gaske sai ka mata tsaya biyu kato shi kenan in dai wannan an sulhunta shi kenan ni abu da duka din ba na so to kai kuma shi kenan kar a sake daga gulala a jefar ma a waje dan dama ba sunna bane kai ta dukan matar ka wani an baki mata wallahi kaman proselyne wato wallahi har zai koya mata fada tun ba ta iya fada ba har za ta koya yau duka gobe duka ita ba sai ta fara ramawa ba annabi ya tada kunya maka ita dukan matar ka kuma da daddare ka je ka ce za ku kwanta tare ta ba kunya sannan annabi ya ce idan suka yi muku da'a da biyayya to kuma kar a fito ta wani hanya ta gyara an yi sulhu to shi kenan a haƙura annabi ya ce to ku saurara matan ku suna da haƙƙi a kanku sannan kuma kuna da haƙƙi a kan naku matan haƙƙinku a kan matanku kada su kwantar da wani a kan shimfiɗinku ga wanda ba kwa so ku ji da kyau ba daidai ba ne ba musulunci ba ne ƙawarki ta zo ta kwanta a kan gadon da kuke kwanciya da mijinki ba kyau ba daidai ba ne ai mata ta ƴar uwata ko ƙanwarki ne bai halatta ba ɗakin idan ɗakinku ciki da falo ne can ciki uwar ƙasa inda kuke kwanciya da mijinki bai halatta wata ta shiga ba ko shara bai halatta ta yi ba domin can shi ne sirrin rayuwanku bai halatta ki ba wani ba ta zo ta shiga bare kuma a ce wani namiji ne ya shigo ɗakin ko ya zauna bakin gadon bai halatta ba ko ƙawarki bai halatta ta zauna a bakin gadon ba ko ƙanwarki ko mahaifiyarki bai halatta ba sannan kuma wala ya'zanna fi buyutikum liman tafrahun duk wanda ba kwa so ya shiga gidan bai halatta matan ku su yi musu izinin shiga ba sai annabi yake cewa haƙƙin matan ku a kanku ko maza ku riƙa kyautata musu wajen yi musu tufafi sannan ku riƙa ba su abinci mai lafiya idan Allah ya hore haƙƙi ne namiji wa matarsa tufafi sannan mace ta fi buƙatar tufafi dama a kan ɗa namiji idan a shekara ka yi wa kanka tufafi kala biyar matarka ka yi mata kala goma haka ne ƙa'idan in ka yi wa kanka ɗaya to ka yi mata biyu kayan sallanka ɗaya ita sai ka mata biyu wannan shi ne ko ba haka ba mata yawa yanzu ne na ji haka ne ya an zo babin ku ita mace ta fi bukatan tufafi fa kan ɗa namiji tufafi fa ita ce mace aw man yunashu fil hilya baka ji hilya ba wa huwa fil qitan ghayru mubin ai tufafi shine mace mace ba tufafi ai sai ta ce malam da haka tufafi shine mace ta ci kwalliya ta ci ado sai ga kyau kawai ba ga amarya da aka muku aure wankan safe daban na rana daban na yamma daban kayan da aka sa da ranar daban na daren daban na safe daban toron da kayan suka kare jiya da yau kaya daya ba sai ka tafi tafin ranka ba amma ana canza kaya ana canza kaya sai ga abin daban to da haka mace ta fi bukatan tufafi a kan ɗa namiji mu sai mu yi sati da kakala ɗaya a jikinmu ina ruwanmu namiji kenan eh shi ma ana so da ya rika canzawa to lokacin ya ja kuma muna ta muƙaddima ne har yanzu amma yanzu mun gama mai yawa a taƙaice bari mu kawo muku jerin haƙoƙin mazajenku a kanku ku ji su kuma ba ku ji kawai ku tafi ba ku ji su kuma ku rika aiki da shi na farko wujubu ta'a wajibi ne kuma haƙƙin mijinki ne a kanki yi masa da'a biyayya mun jawo hadisi ɗazu ki kiyaye sallolinki biyar azumin wata ki tsare farjinki daga zina ki yi biyayya wa mijinki ɗan ƙiyama ƙofofin aljanna takwas sai a ce zaɓi wanda ya miki ki shiga aljanna ta cikinsa kun ga wannan ya nuna mai yi wa miji biyayya ya samu falalan da har zai kai ki aljanna ki zaɓi zaɓinki in ba biyayya wa mijin aljanna ma ba zai samu balle a ce ki zaɓi wanda kike so ki shiga sannan mace ta sani da cewa biyayyan da za ta yi wa mijinta hakan zai jawo mata samun daɗin zama da mijin za ta samu sauƙin rayuwa da mijinta sannan duk lokacin da mace ta tsarkake zuciyarta wajen yi wa mijinta ɗa'a da biyayya to lallai mijinta zai ƙara sonta da ƙaunanta sannan kuma ƴaƴanta za su gaje ta za su zanto mutanen kirki don haka mace ta zanto mai biyayya wa mijinta sannan girman haƙƙin miji ya kai wata rana Mu'adhu ɗan Jabal ya je ziyara a ƙasashen fafirai yana dawowa sai ya zo gaban manzon Allah sai ya durƙusa yana ƙoƙarin zubewa irin yadda ake baida sarakuna a yau sai manzon Allah ya tashi da Allah me wannan ya ce ya Rasulullah na yi ziyara ne ƙasashen kiristoci da yahudawa na ga yadda suke baida sarakunansu da masu mulkinsu zubewa ake gaba ɗaya a yi sujada wajen gaisuwa a yi ruku'u wajen gaisuwa sai na ga to dukkansu akwai mai mulkin da ya cancanci mulki kamar kai ne sai na ga kai ya fi cancanta mu yi maka haka sai manzon Allah ya ce to ka daina law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'a an tasjuda li zawjiha da zai yi ni dinnan annabi in yi wa wani umarni in ya je gaban wani ya sujada ya rusuna ya zube da hakan zai halatta da ba wanda zan halattar masa sai dai mace wajibi in ta je wurin mijinta ta yi sujada amma sai dai sujada haƙƙi ne da ya kaɗaita ga Allah shi kaɗai da ka ita din ma aka hana in ba ka ba da za a ce ya halatta wani ya wani sujada da za a ce mace ce kaɗai ya halatta ta yi wa mijinta sujada saboda annabi ya ce li'izami haƙƙi ne saboda girman haƙƙin mijinta a kanta ku duba ba haƙƙin Allah ne kaɗai a mishi sujada da zai ba da dama wani ma a yi mishi da za a ce mace ta riƙa yi wa mijinta sujada don matsayin shi ya kai yaya kike da mijinki wata wallahi ba ta iya gaida mijinta in gari ya waye gari ya waye ba za ki iya zuwa ki gaida mijinki mai gida ina kwana kaza kaza babu wata gaisuwanta ga mijinta in gari ya waye bayan sallar asuba yana kan bacci a dan hutun nan mai gida abun karyawa shine gaisuwa a ba ka faɗan wannan ya je wurin sa so yana ruwan su karya je amma dai ya kawo eh su haka in kai yaro ne eh ba ka gane karatun ba to me gida wata ba suga komai akwai ba eh kin ne ba suga me gida suga naira 30 ko 50 ba suga ba za ta iya saya in ya tashi daga bacci ya za ta ba ta ji mai gida ba suga wannan wani irin rayuwa ne ba ki bai da mijinki ba ki bar ki ya tashi nan to kun ga irin waɗannan abubuwan dole ka matsaloli a zamanki da mijinki bai samu cikakken ɗa'anki da biyayyanki ba ba yadda za a yi ku zauna lafiya kuma bari ku gani a nan ma wurin akwai matan da sun kai ko biyu ko uku ko hudu a wurin mijinsu su yi adalci tsakaninsu da Allah in akwai wacce mijin ya fi nuna soyayya gare ta za ku ga a cikinsu ɗin ta fi yi wa mijin ne ɗa'a da biyayya yawan yin ɗa'a yana sa wanda baya son ki ma ya fara son ki saboda ɗa'a da biyayya ko mutum a cikin ƴaƴansa in kuka ga ya fi son wani to wani ya fi mishi ɗa'a da biyayya ne da zaran ya ce a yi kaza wani zai yi saurayi sai ga ya fi son shi malami da ɗalibansa aji ya fi son wanda yake saurayi mishi ɗa'a da biyayya don haka mace ta zanto mai yawan ɗa'a da biyayya ga mijinta abubuwan yana da yawa a ƙarƙashi amma ba za mu yawaita ba saboda lokaci sannan kuma adamu wa qa'i firajihi man yakrahu wannan mun faɗa ɗazu kada ki bada dama wani wanda mijin baya so ki bashi daman ya zauna a kan shimfiɗin mijinki yanzu mun faɗi wannan ko da tsawarki ne bai halatta ki bata dama ta zauna a kan gadon da kuke kwanciya da mijinki ba in ba ka mata suna da wannan sakacin kawarta sai ta zo mijin yana kasuwa kawar haka yi bacci a kan gadon to irin wannan haka zuwa ka samu akasi kin dan shiga gidan makota mijin ya shigo shi duk wacce gani ya matar su ce sai je ne mai ta ba sai a samu matsala ba to dama haramun ne kuma wannan fa ba wai shimfiɗin gado kadai ba fa inda mijinki yake zama a ɗaki bai halatta ki ba da daman wani ya zauna a kai ba mai yiwuwa kushin da yake ɗakinku akwai kushin ɗin da mijinki ya fi zama a kai to duk wanda ya zo ko ɗan uwanki ne ko ƙawayenki ko suwaye su zauna a ko'ina amma wannan wurin sai ki ce wannan wurin zaman yalla kai ne ba a zama a wurin a to mu ba ɗan uwanki ba ne sai ki ce eh shi kuma mijina ne o kin fi son shi a kan shi eh ba ku gana tare na barku na zo gidan shi ma kiri da muzu matan mu wai anan wai wai ba a nuna soyayyar miji wai a fili wannan ba wayewa bane wai ai namiji in kina miki nuna miki soyayya zai wulakanta ki a to zai wulakanta ki sai ki bayyana soyayyar ki ma waye kenan ke ki kara rayuwar ki ba soyayya ba za ki nuna soyayyanki wa mijinki ba to waye za ki nuna shi kenan in ya ga ta nuna mishi soyayya a waje sai ya aura ha gara ne shi ya aura yana so ya ga soyayya bai gane ba sai ya aura wata in ya karuwa za ki fara nunawa ko da ba ku a gudan Allah wai ba za ki nuna kina son shi ba sai ya karo aure ka mata radiyallahu ankunna dan haka ki nuna soyayyan ki wa mijinki ga nan wurin zaman shi to kar wani ya zauna wani mijin za ku same shi yana da irin plastic chair din nan a gida yana zama a kai ko in ya tashi ko dan ki karki yadda ya zauna a kai wannan na baban ku ne akwai darduma akwai carpet da yake zama a kai to kada wani ya zauna ki kiyaye wa mijinki wannan haƙoƙin hadisai sun zo masu yawa suna tsawatarwa akan haka. Sannan haƙƙi na uku, la ta'zan li ahadin bi dukhulil baiti illa bi idhni zawjiha. Duk wanda yazo yana neman izinin ya shiga gidan, karki ba ki izinin ya shigo sai inda izinin mijinki ne, ko da aminin ka ne, ko da wani ne. Duk wanda yazo yana neman izinin shigowa gidan amma ba da izinin mijin ba, ke karki ba ki izinin ya shigo. To ya zo mijinki ba gida, eh ka dan jira shi a waje, ya dan fita zan mishi waya, in ya zo yi wa mai shi izinin su shiga to sai ya shiga, amma ke karki ba da wannan izini. Wannan shi ma mun karanta hadisi a kan shi a baya, don haka ba kowa ake ba shi izinin shiga ba. Daga ciki akwai matsalan da yake faruwa, wata matar ana samun rashin jituwa tsakaninta da tsakanin mijinta kai da wasu cikin ƴan uwanta, sai ku ga har ya kai da mijin zai ce ban yadda cikin danginki wance da wance da wance su zo gidanki ba. Kuma ta kun sani a cikin danginku ana iya samun wacce in ta zo ba ta ɗaura ki akan abu na gari, sai dai ta riƙa ziga ki yadda za ki ci mutuncin mijinki. Mazan yanzu wallahi sai kin fito sai ma sai kin zama na miji fa, mijina da kika ga mun zauna lafiya da shi wallahi daɗe ni ai sai da na abun nan, sai da na zage ga na nuna mishi rashin mutunci. Mazan yanzu shi kenan ki biye musu wanda ya rike namiji uba zai mutu maraya. Ai namiji ba ɗan goyo ba ne, a kuma uwar shi ta goya shi, sai a yi ta mata huduba. Akwai masu yi muku wannan huduban, sai ya ta mota sai ta kata sake takowa gidan. To kowa ya bai halatta ku sake yi da ita ba. Karfi zo ki ce yana ta raba ni da ƙawaye na, ya raba ki da shedani, ya sai ki gode mishi, wannan mijin na gari ne. Ya faru ga Abu Muslim al-Qaulani, yana zaune da matarki lafiya soyayya ƙaunan juna, yana za'uwa zai sallama da gudu take zuwa ta karɓi mijinta, ta karɓa mishi kaya, ta rungume shi, ta yi kaza ta yi kaza, duk wannan soyayya da kuke gani a drama a fina-finai a musulunci aka tsara ka ku yi wa mazajenku, amma ba ku yi, ba ku yi. Shikenan wata sai ta kwace miji sai ki ce ai ta je wurin boka ne, ina ta fi ki iya soyayya ne. Don haka Abu Muslim al-Qaulani haka suke zaman soya shekara da shekaru da matarsa. Rannan ya je sallan isha'i ya dawo, a da rana kai ya je sallan azhar ya dawo, ya yi sallama sai ya ji shiru tun daga kofin gida, ya kara ji shiru, ya kara ji shiru, sai akwai matsala. Matata ba haka take ba, akwai matsala, akwai matsala. Ya zo bakin kofa na ke yi sallam, assalamu alaikum, ta ce wa alaikum salam, ita ba ki daina ta sallam ba ne, ta ce to kana ta kwale ihu daga nan ne zan kwale murya na ka ji duke abin nan, ka zo mana ta yi sallama an amsa ba an jifa ba ka shigo. Ya ce ina akwai matsala. Da haka yana shiga bai zauna ba, ya ce ya Allah, duk wacce ta zo ta canza wa matata halinta, Allah ka makantar da ita. Ashe wacce ta zugan tana ɗakin da aka ji samu mijin sai ta ɓuya ƙarƙashin gado, sai kawai ta ji ana cewa an ɗauke wuta ne, an ɗauke wuta ne, duhu ga dare, an ɗauke wuta ne. Addu'a bayan Allah ya tita, sai ma ka kawai za ka ɗauki sunnan nan. Kuna zaman lafiya da matarka rana ɗaya ta ga canji, kar ka ce ka makance, kai dai wani addu'a ka gani. Kawai an ɗauke wuta a za ka gwada da wa, sai ka tona kanka a fili. Don haka an ɗauke wuta ne, ina wuta, sai faru ne wa sai ce me ya faru, a balan zan faɗa, zan faɗa, wallahi ni ne. Wallahi ni na zuga ta, kuna zaman ƙalau na zuga ta kurun, ni soyayyanku ne ya birge ni. Wallahi na zuga ku ni kawai, ni kuna zaman soyayya ya baƙanta min rai. Kun gane ko mata, kina soyayya da mijinki wata wallahi haushi kake ji, ba ta samun irin soyayyan a wurin mijinta, to bari ta rushe sar miki. Wata kuma ba ta yi irin wannan ba aka sako ta, wata kuma ba ta ma yi auren ba, wata kuma wallahi tana ziga ki ne ki gama rashin mutuncin sai ta je ta samu shiga mijin sai ya aure ta an yi wannan da yawa bila adadi ai ta hadu go ku kun fi dokan karatu kawai ai karatun islamiya sai a hankali dan ka ta fara iyo malam wallahi ni daga yau na tuba ba wa matar ka ba tabi'an nan ma na dena dan Allah malam a roki Allah kai kuma tuba iya bayyanan tuba ta bayyana ya daga mai ta Allah tunda ka nemi yafiya Allah ka da mata da ganin ta sai idon ta ya gore na gode malam na ko ta kalmi a hannu ta diba gudu an yi gaba ke to mata ku yi hankali da irin waɗannan miji na gari yana sa ido ko wane ne kawayen matar shi tun kafin ya aure fa matar da kake son ka aura ko wane ne kawayenta yana sa ido bayan kun yi aure kai miji ka rika sa ido akan suwaye kawayen matar ka duk wanda kaga zai zaka daura ta akan tarbiyya mara kyau to ka raba ta da matar ka yanzu labarin da na ba ku dazu na wani matan abokina da suka rabu da ita saboda ya ganta a hotel yace tunda suka aure akwai wata alayin tana zaman kanta me biyayyen maza ne to ya ji labarin suna da alaka da matar shi karshe ya zuwa ya raba su a sai ta riga ta daura ta akan akida to kun ga maza dole su rika sa ido akan irin waɗannan to sai ka gano ga wata ta banza ce to ka hana ta zuwa gidan ke kuma da yace kada wanta ta zo gidan ki ji tsoron Allah kar ta zo ya sai ki raba alaka da wancan to ki raba alaka da ita me zai tsina na miki babu to da ya raba ki da alaka da wancan ki ji tsoron Allah ki hanu kin ki hanuwa to baki kiyaye haƙƙin mijin ki baran kiyama sai ya hana ki shiga wuta wannan sai ya hana ki shiga aljanna zai zame miki sababin shigan ki gidan wuta sai ki kiyaye na hudu adamul khuruji illa bi idnihi kada ki sake ki fita a gidan mijinki sai da izininsa annabi yace duk matan da ta fita a gidan mijinta ba tare da izininsa ba mala'iku sun rika tsine mata da jin halittun sama sai ta je unguwan har ta da tana cikin tsinuwa sai ta da za su daina tsinuwa akwai wata baiwar Allah ba mu taba ga wata ta nuna tubanta a mutuwan aurenta ba kamar wannan iya bayyanan tuba ta bayyana mijinta ya rabu da ita ta zo tana cewa maza ba su da hankali ai wannan kai mata ba su da hankali me ya raba auren ki take bayani take ta ai ta abin da ya raba auren za ta je kauye ne an musu haihuwa ko suna ko menene take za ta je mijin ya ce ba za ta je ku kula da kyau duk ran da kika tambayi mijinki za ki je unguwa yace karki zai ki bi da kyau wai wa akwai laifin da kika yi musamman kuma ɗan uwanki ne zaki je sai sai karki je sai kin sanya kuka kwana kuma sai ta dama ta dan bata mishi rai sai sai karki je sai ta to ta buga ta ashe na fita kasuwa kawai ta je ta hawo mota ta tafi can shafa shi kenan ta tafi can da rana sai kira ka a waya akan ya siyo kifi ne ko nama shefanin da za a yi ya kira ta ji ra'ayinta me za a ta ku duba ba a ce ta tana ta ba dama za a kira mai nama ko kifi ko kifin kuka su so a mai gida ba na gida kina ina ta ta ina shafa amma ban hana ki zuwa ba ka za ka ba shi kenan tana tsakiyan cikin danginta a ce ta ba su labarin wai ya hana ta zuwa yana surutun sai ta ajiye waya ita a tunaninta ta kashe shi kuma sai yana ta jin zagi sai bai kashe wayan ba iya zagi da rashin mutunci na ƙarshe da za a yi wa ɗan adam an gama dukka ana yana ji ita kuma ta ce wallahi ita dai ba ta yi magana ba amma ta aje ta ɗauka an kashe aje dukkin mutunci ta ce dukkin mutuncin da ake wa ɗan adam ta ce wallahi ƴan uwanta sun yi an kai bango ne sosai akan wannan cin mutuncin ta ga iya cin mutunci da haka in ai in dai namiji ne ya sake ki mana kawai kaza kaza zai ci miki mutunci yana zuwa yake sun ce a sake ki ko to na sako ki shekaranta kusan nawa ba aure tace kowa a gidan yare na ta tace kan ne na da ina kiran su a waya kafin in ce ahm sun zo tace kuma na san aike ku ne kaga tana mana bayanin lokacin ma sun je sayan anko na auren kan kanwarta ita ce ba ta ita babban ta da karama ku duba irin wannan wai mijinki dai sai ce ki karki je unguwa ba to tun farko dama tambayan na zo laya ne me gida zan je unguwa a toke satun nan kin fito kaza yau ki hakura sai ka zo kaza ah to dama kin tambaya na zo laya ne kenan da haka in kika fita ba da izinin mijinki ba to annabi ya ce a gaya miki mala'iku da halittun sama suna ta tsine miki kun ji sakon ko ba ku ji ba a ban ji ba kun ji ko ba ku ji ba ba ku ji ba ba ku ji ba malam dama yana daukan attendance ai na gaya muku kun ji sakon ko ba ku ji ba to Allahumma qad ballaghtu na biyar adamu siyami tabawwa illa bi idnihi kada ki dauki azumin nafila in mijinki yana gari sai da izinin sa mun yi bayanin wannan aiko sannan na shida tamkinu zauji min al-istimta'i a duk lokacin da mijinki ya neme ki zai kwanci an aure da ke to bai halatta ki hana kanki ba ki ba shi dama domin mijinki ne shari'a ne ta shar'anta kuma aure aka yi muku in dai babu wani uzuri na shari'a kaman kina al'ada ko rashin lafiyan da zai kawo matsala wajen ya neme ki in dai ba matsala ba to ki ji tsoron Allah karki hana kanki don mun karanta hadisi ba su idan kika yi haka mala'iku za su kwana suna tsine miki Allah ya kiyaye sannan na bakwai ki kiyaye wa mijinki dukiyansa annabi yake cewa an tambayi manzon Allah ne ayyun nisa'u khair a cikin mata wacce ce mata yar albarka annabi yace mata yar albarka ita ce wacce allati tasurruhu idza nazar ita ce matan da mijinta yana kallon ta sai ji farin ciki da dadi ba ko sai akwai matar da wallahi miji yana ganin ta wallahi sai dai kirjin shi fara bugawa akwai ko babu akwai matsiyaci ya ba wallahi mijin yana ganin ta Allah kirjin sa zai fara bugawa saboda iyacin mutunci kankat ya kare akan ta kanta aka yi juye annabi yace yar albarka ita ce matan da miji yana kallon ta wallahi sai ji wani farin ciki da dadi ga yana wajen nan yanzu ya ji ba dadi yana zuwa gida yana kallon ta ba kawai wallahi sai ji dadi a ransa da zai fita ba amma a waye gari mijinki a majalisa har sha biyun dai wai ko fitinan ki ne fa yayyawa dan ka yana wurin mai sha ya san sha biyun dare kin yi bacci to zai zo da sanda zai je kwanta ya Allah kiyaye amin wa tu'ihu idza amara in ya mata umurni zaka masa da'a wato in ya umurce ta zaka yi masa da'a da biyayya mun yi maganan da'a dazu wala tukhalifuhu fi nafsiha wala malihi bima yakrahu idan mijin baya nan ba za ta ci amanan dukiyansa da abinda baya so ba ina ma'anan dukiya mijinki yana kiwon dabbobi in baya gida wa ya kamata ya kula da su ke mana yana kiwon kaji wani wai fa sai ya bar gurin kasuwancin sa da rana yazo ya ba dabbobin abinci yazo ya ba kajin abinci ina amfanin ki ba za ki kula mijinki da dukiyansa ba to anan ba ki kula da dukiya ba a ji tsoron Allah a kiyaye wannan idan kika yi wannan to ke ce yar albarka al-Imam al-Baghawi Allah ya mishi rahama yace malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa lallai baya halatta ga mace ta fitar da wani abu a cikin gidan mijinta sai da izinin mijin in ta aikata wannan to tana da laifi a wurin Allah kuma ba ta da lada ko kalila me yake nufi da dukiyar miji da fitar da wani abu dukiyar mijin ki kurun ki fitar da shi ki sadaka ba da izinin sa bai halatta ba kawai wata ta zo ai wallahi gidan mu ba abinci mai gidan mu ba shi da kirki wai ke yar tausayi sai ki zaki debo masara mudu biyar a cikin buhun masara mijin sai ki bata ya miki izini bai miki izini ba karshen ta ma rigima za ki hada ta je ta ce eh ba kana gari na da yunwa ba ka san inda na je na nemo masaran ne ma a'a in ba da izini ba bai halatta ba amma akwai abunda dan kalilan ne ko ya ji ma baya daga hankali wannan dan an yi ba izinin sa ba komai makociyar ki ta zo wallahi magin mu ya kare kaza kaza kuma shago an rufe ko za mu samu magi guda da ya juto magi da ya biyu mi a ciki za ta sai an nemi bari mu mishi waya ko ya zo a tambaya shi ma zo ya fada ai shi ma na nuna shi ma matsayacin ne kuma ko dan almajiri ya zo a dan bashi wani mara dai na abinci wani ba wani matsala bane amma ana maganan kyauta da za a debo abu mai yawa a bayar wannan baya halatta sai da izinin mijinki na takwas kuma fa ana samun matsalan da wasu matan fa har suna deban abincin mijinsu je su sayar ana samu wai ta tambaye na gani na anko bai bata ba bari ta sai da masara mudu 10 ta sayar da kaza wata ma wallahi a dashe za ta je ta sayar kawai dan haka sai ga ni na ga mijin da a wurin sana'ar shi ya aje buhun masara guda uku a shagon shi nace wannan fa yace wallahi ya kai sayarwa suke yi da haka sai ya aje in ya tashi sai ya nika mudu uku sai ya kai gida in ya kare zai sake debowa yace wallahi ya kai sayarwa suke yi gidanka amma baka da amincin ka aje arzikin ka a gidan wannan wani irin gida ne wani yanzu wallahi in ya fito ya manta ya bar kudi a gida to hankalin shi a tace ya san ya rasa za ta sace ta ce bata gani ba mata akwai haka akwai masu sa hannu a aljihun mai gida ana duba me ya bari wani zai zama wallahi a ban daki yake irga kudin shi me ya kawo wannan gidanka in ba ba ka da aminci to mata ku ji tsoron Allah wallahi ke abincin da mijin zai zo ya aje a gida duk kuɗin da zai samu fa ko kuke cin mafi yawa ko kuke cin mafi yawa yanzu kun ga ko kayan sallah da nayi magana da su in yayi daya miki biyu namiji zai yi wa matar ki kayan sallah kala daya wannan kuɗin da ya kace maka a kaya dayan zai iya sayan kala uku nashi kuma ya zama yana da canji dan yanzu wani zani mai kyau da mace da za ta sa sai a kira 10,000 to mu bayan mu fa akwai na tofa ko kun ga wannan ma da ba shi mata da zai ci abu akwai na wanfa ma in ji kwanda to na wanfa din nan za ka sai guda 5 a 10,000 ko 7,500 kana da canjin naira 2,500 amma ku yanzu ga gani mai da tsada dinkin ku ya fi namu tsada mu 1,000 an dinke da inda dan aiki an kira 2,500 ko ruwan dinkin ma sai a ce 2,000 kaza ko ba haka bane kayan ku ya fi namu cin kuɗi sannan kuma a abincin da za mu kawo gidajen kun fi mu ci namiji zai karya a gida ne da rana a waje zai ci wani ma wallahi zai buga da ranar bai samu ya ci abinci mai kyau ba ya sa muku komai duk kuɗin da mijinki zai samu duk noman da mijinki zai duk abin da zai samu ke ce za ki kika so mai yawa shi rayuwarki din ba wani daɗi yake ji ba yanzu duk wani magidanci kayan sawanki a kirge ne amma naku bila adadi duk abin da zai tara fa ba wai ya kai wasu bane wa ku ne ba duka kirin amma kuma sai a zo ana ta samun ta tabur za tsakanin ku da mazajin ku ku ji tsoron Allah ku tausa ya musu sannan na takwas an tabarra ahli zawjiha ta rika mutunta dangin mijinta yadda kike mutunta danginki to dangin mijinki yanzu kin tsune danginki iyayen mijinki iyayenki ne a daina miyasal menene wai karafa goruba ke ma ai gobe miyasal ne wallahi zaki miyasal ba dai zaki abin haifi ɗana miji ba aha ke ma miyasal ne gobe ai uwar miji ke da kanki gobe uwar miji ne irin bala'in da kika ce wancan ta sa ki magana ki kai Allah bi kan Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi amin ya gano wannan karatun ai Allah bi kan Albani zari ya bada labari wai me yasa ne ba a samun jituwa tsakanin mata da wannan uwar miji Sheikh Abubakar Gumi kun san tsohon alƙali ne alƙalin alƙalai an je ke sun wurin shi ta ai ba gane karatun ba shi ya gano karatun wato uwar miji ai an yi lokacin da amarya ce mijin san saurayi ne to lokacin da suke zaune tun daga farkon aure ana zaman zama ta san irin cutan da take yi mata ga rasa cuta in an je an yi cefa ne an san yadda ake ragewa ana ragewa ai 200 sai ga naira 70 ya wadatar 130 sai a boye ana yin haka ai wani abun a ganye kwana a sayar dama ke ta ministan cikin gida to wannan cutan da ta rika yi din yau ta zama uwar miji ta san cutan da ta yi jiya to tana ga irin cutan da ta yi yanzu ana yin cutan wadanta za ka ji kullum bala'i matarkan nan ba ta ji matarkan nan ba ta ji sai ka je ka kira wani kawo ku a yi wa mama magana mu muna ganin cuta ba za a yi magana ba cuta muke gani fa muna faɗa miki gaskiya to mama me kika gani ne a'a kai ina za ka gane kai ba yaro ba ne yanzu kai auren a'a me matsalan a'a sai mun faɗa a hankali dai za ka gano ashe abinda ta yi jiya ne yanzu tana ganin an yi sai ta ɗaga hankali ita uwar mijin mijin yana nan mijin uwar mijin kun ga kenan me uban uwar mijin uban mijin yana nan sai ta yi hakuri mahaifarka ka bi ta a hankali kawai dakki da kenan sai ya ce ka bi a hankali amma ita matan kullum bala'i eh za a mallake mana ɗa za a yi kaza ga da take soyayya ita ma ta mallake na wata kafin da ake so ba a so wa iyayen to ita ma tana ganin yanzu kullum ana cefa ne mai lafiya wa amarya irin abin da ta yi jiya wai ita ma ana yi mata shine sai ku ga sai a hankali mata kenan a takaice duk ku cire wannan karatun uwar mijinki uwar kiki mahaifin mijinki mahaifinki ne dangin mijinki danginki ne amma sai a wayi gari kina gidan miji in ɗan uwanki sun zo za ki karɓe su a musu abinci a yi musu kaza amma ɗan uwan mijinki ba kya yin haka to wannan ba ki kiyaye haƙƙin mijinki ba daga cikin haƙƙin mijin yadda za ki mutunta wa danginki danginsa ma haka ake so ki mutunta musu sannan na tara dawamu shukuri lahu ki zanto mai yawan gode wa mijinki ki yawaita gode masa da yaba masa kai Allah ya saka da alkhairi mai gida kayan sallan nan da aka yi mana kai mun gode Allah ya ƙara gode Allah ya ƙara kaza sai ta to wannan kuma dan karami a to mutane nawa ba su samu sun yi wa matansu ba Allah ya saka da alkhairi kai Allah ya ƙara gode wallahi sai ji daɗi namiji akwai son zuga in ya ce wallahi sai so miki dan kunne kai ne gida har dan kunne ka mai da ni wata budurwa ba ai mai gida kaza kaza in ya kusa sai ya dai na'am eh ba har ku ba kwa ganewa ne amma sai aka ne gida irin zanin nan ka saya mu amma nan karamin shin ne ba ai wannan to dai amma to na ko ne gida ya da ba godiya ba wallahi sai complain to me gida yanzu fi sabilillah shekara fi shekaran ma shine wannan to wallahi ko ya gani ba zai so miki ba wallahi dan ba ka godiya dan yanzu da aka miki je wa gojen da zai samu wata budurwa ya kai mata ya sai har girkin azumi sai ta kawo miki yawa dan haka ku zama masu godiya annabi yayi ma wa mata wa'azi ne a filin idi yace mata ku ji tsoron Allah kun fi yawa a wuta daga cikin abin da yake kai wuta ta takkurna al'ashir kuna mutunce wa mazaje wata mata ta ce kamar ya ta ne yace law ahsanta ila ihda minhunna jaharan da za ka share shekara da shekaru kana mata alkhairai iri iri yau kayan sawa gobe abinci kala kaza duk alkhairai kana mata ba a taba samu matsala ba rana daya aka samu kan matsala kadan wani abu da ta nema a yi mata ba a yi ba za ta ce ma ra'aytu khairun minka ab tun da nake da kai me ka taba tsina na min na alkhairi in ba zaman kaddara ba wace ce za ta so zaman aure da kai sai ta fashe da kuka da na aure wancan ma da ba na matsalan nan kai kan me ka tsina na min kai kan ai zaman kaddara ne ana haka ko ba a yi annabi da ya tambayi matan sun ce eh
kufa
matan zamanin annabi sun yi ko ne za ku ce ba ku yi
Allah dai ya yafe ko amma za a gyara ai
na karshe hifzuhu fi dinihi wa irdihi ki kiyaye wa mijinki al'amarin addininsa da mutuncinsa annabi yake cewa mafi alkhairin mata ita ce matar da kake son ta take son ka take haihuwa sannan kuma almuwafiya almuwafiya idza taqina Allah wace tana faranta maka rai tana baka hadin kai a zamantakewa in ta ji tsoron Allah annabi yake matan da suka fi kowane mata sharri almutabarrijat matan da suke barin jikinsu ba hijabi suna fita gantal-gantal haka ba ta hijabi ko kuma a zo ana sa gyale babu sa gyale a musulunci gyale ba musulunci ba ne duk matan da take fita ba hijabi ta bar jikinta a waje al-muqtalat masu tafiya da takama ana rangwada a layi wannan munafiqat annabi ya ce su ne munafikai a mata duk wacce take tafiya ba hijabi da mai aure da mara aure duk kowa ya ji dan mata sai su rika ta ba hijabi ko tara ta yake lan an yi magana ai mu dan mata ne ba mu ya kaba ya za a ga mu ha ya za a ganku kuma hijabin kuna tafiya mota ma zai buge ku bai ganku bane ba mu gane ba barin jikinki ne a wajen zai samar miki da miji ai mu maza duk wata take tafiya ba hijabi muna ta yar iska ce ai ba mu aura za a ganta ne a ce ta hadu shikenan kawai an biya ki kin hadu shine mijin amma aure ki wallahi ba zai aure ki ba ka aure wancan hawan yar iskan kuma an aure yar iska ba zai yi tayi aure ba annabi yake cewa irin matan nan ba za su shiga aljanna ba haka manzon Allah yake don haka mace ta kwarai ta kiyaye wa mijinta addininsa ta yaya za ta kiyaye wa mijinta addininsa abinda ya sa ta kula da addini akwai matar da mijinta in zai je wurin addini sai ta hana shi akwai matan da yanzu in sun yi in ta auri mijinta zai daina zuwa karatu ni to kai mai gida kullun karatu kullun karatu ba sai mu zauna a gida ba wani wata kuma mijinta zai je sallan jam'i haba mai gida ba sai mu yi jam'i a gida ba ai mana mai gida kana kallo na ina kallon ka shi namiji fa wajibi zai salla a waje ya je sallan jam'i Abdullahi dan Umar ran juma'a ne sai mahaifinsa Sayyidina Umar bai ganshi a masallaci ba Sayyidina Umar sai aka idar sai zo gidan shi yace kai ban ganka a masallaci wallahi baba ka san amaryan ai kwanan nan akai aure ko sati ba ai ba in ba tai ka kadai a gida kuma ai ban gane ba ka gane mana baba yan zamani kenan sai ta to dan haka ka zauna dan ka ba ta kula ta eh baba eh sai ta to ka sake ta baba saki sai Allah baya son saki eh to Allah ka sako ta za ka hana ka al'amarin addini ka sake ta eh haka ya haka ko sai ka da gudu sai ga gaban manzon Allah ya rasul baba na in saki mata ta waye baban sai ta Umar ta sake ta sake ta sake ta ka sake ta ai ba zai ce ka sake ta ba sai akan ta hana ka wani abu ne na addini ka sake ka ni kana zo ka ke ta hana ta zuwa masallaci an yi daidai ko ba yi ba ta hana ta lamarin addini ai ko in za ki hana ta lamarin addini zai je karatu kin sai kar ya je to sai ki aje sai ki koya mishi karatu yadda ka irin na sa'idu bin musayyib akhir mutaqaddimina da ya aure ta yar shiga dalibinsa dalibin an yi daren farko gari yawa ya dauke ka an goyo ina zuwa karatu je aka yi auren fa eh wai me zaka je kwa eh ni tattafai ne kaza kaza gudo in gani sai gugu da ta gudo in koya maka ya gudo ta fara ba ka ai sai dena zuwa karatu bayan wata uku ya zo majalisin malam malam ce kai kuma tunda aka maure ka dena zuwa ka sai kai maka Allah ai ni ka ban amarya kuma ka ban malama duk karatu da kake min tana min a gida to kuma da fatan dai kuna karantar da mazajin ku a gida to Allah ya sa mun ga lokaci lokaci ya tafi za mu saurara a nan malam Talha zai gaya mana kalma ɗaya biyu sai mu amsa tambayoyin da tambayoyin ba su da yawa wallahu a'lam. Ramakallahu.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله أن أدعونا من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yin sallama na addinin musulunci ga 'yan uwa da suke wannan farfajiya. Allah ya saka maka a hankali. Malamin da baka raga komai ba wanda zan ce wani, za ta in ce ɗayan biyu. Duk wani ɗan kafar da nake ta in so ka baki sai in ji kuma yanka ta ɗaya. Yanzu ni ne zan ce ne.
Ka yi abubuwan cewa ya
yi. Allah ya saka da kai. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihati qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafadha Allahu zawjaha al-aya. To tari ana karanta wannan aya za ka ga maza suna tsalle cewa Allah ya fifita su akan mata inda an ce su ne masu qawama a sun kuma ba san aiki aka dora masu ta wannan sukari mutum ya yi bidiyo da yake ba a yi zanibi ba zuwa fassara ta maza suna da aiki doriya a kan mata, mata suna da aiki na kaso a kan maza. Akwai abubuwan da an ka ciccire a cikin sha'anin ƴaƴan mata ba su samu shiga ciki ba wanda maza dole su ne suna ciki. Kamar yanzu yadda Malam Alhaji ya faɗa cewa sallar jami'i wajibi ne ga 'ya'ya maza, amma ga 'ya'ya mata sallar jami'i ba wajibi ba. Sannan mata a cikin sallolinsu ma a kowanne wata, wata mace za a cire mata kwana 5 a ce an yafe mata, wata a cire mata kwana 7, wata a cire mata kwana 6, wata kwana 4, wata kwana 3 a ce an yafe mata ba sai ta yi sallah ba. Idan ta faɗa cikin halin da suke fada kun san karatu, in kin wuce wannan wurin sai ka je ki wanka sannan ki dora daga inda an ka tsaya, kada kun samu wani rukusa wanda maza ba su samu. Namiji ba ku lokacin da an ka ce ba zai yi sallah ba sai lokacin da hankalin shi ba ya tare da shi. Idan ba ya da hankali to wannan lokaci ba zai sallah ba, amma dan ba ya da lafiya yana kwance akan gada a asibiti dole ne ya yi sallah ko aka tsaure shi idan akwai hankali a tare da shi ya yi sallah. Amma cikin wata sai ka zo ka ce an cire ma mace wasu kwanakai a ce ba sai ta yi ibada ba, kaga an rage muku aiki daga cikin ayyukan da an ka dora ma maza. Sannan maza wajibi ne su zo jihadi, idan an buga tambari na jihadi to maza dole su fita, mata kuma ba dole ba ne su fita. Idan kuka yi dibi wancan hadisi da yake nuna cewa mace kowace mace idan ta yi abubuwan nan kusan guda hudu, na farko shine ta yi sallolinta guda biyar, na biyu ta yi azumin wata Ramadan, na uku ya zamanto ta tsare al'auranta daga fadawa hadari, na ƙarshen shine ya zamanto tana yin mamijin kaɗa. To kaga wannan abubuwa guda hudu ta dalilin da sai aka ce an ba ta aljanna ta shiga kowace kofa a cikin ƙofofi guda takwas wanda Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gina aljanna a kansu, sai a ce mata kije ki zaɓa. Ayyuka guda hudu fa su ne aka ce ta yi da je ta zaɓa. Amma maza jami'in sallah yakan iya sa namiji ya rasa aljanna idan bai zo jami'in sallah ba, amma mace aka ce in ka ga dama ki tafi ki je a yi jami'i da ki, idan kin ga dama ki sallah ki a gida, sai ma aka baki zafi a ƙarshe cewa da sallanki na gida ya ma kina ga bisa ga ke zo masallaci. Namiji idan ya zo masallaci shi ne aka ce za a ba shi daraja 27, ke kuma idan ki sallah a gida shi ne aka ce za a ba ki misalin abin da an sa baiwa namijin da ke masallaci, ke kuma idan kin je masallaci za a ba ki misalin abin da an sa baiwa namijin da ya sallah a gida. to kun ga wannan yana daga cikin abin da aka kawo na sauki ga ɗaya mata a cikin addinin musulunci su kuma maza suka tsora mu aiki a kawai abubuwa dai suna da yawa ba sai su ba za mu yi ba da yake lokaci ya yi kuma ga zafi yana tasowa ga kuma tambayoyi nan a gaba abinda mun faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ya tsare
Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai mizani masha Allah za a karanta mana tambayoyi akwai sifofi da wani malami sai da ya rubuta sifofin miji na gari sun kai 40 da wani abu sifofin mace ta gari kuma sun kai 99 to kunga abu ne wanda a kankanin lokaci ba zai wadatar ba sai dai ma la yudriku kulluhu la yudraku julluhu abinda ba zai samu gaba ɗaya ba to ba za a rasa sana kalilan ba a dunkule miji na gari hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza ataakum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wato dama idan muka duba ai shi musulunci yana fadaitar da miji ya auri mace ta gari ita mace ana fadaitar da ita ta auri miji na gari to a dunkule sai annabi yake wanda ya zo neman auren yarku kin kuna so ku ga izzani cewa na gari ne ku dube lamarin addininsa sannan kuma ku dubi halinsa in yana da addini yana da kyawun hali to na gari ne amma yana da addini ba shi da hali mai kyau to wannan ba na gari ba ne yana da hali mai kyau ba shi da addini wannan ya fi muni ta haka sai an samu abin guda biyu kenan ana iya samun mutum ga addini amma fa ba hali shine wancan hadisi na Abu Jahal da ya zo neman aure sai wancan ta zo take gaya wa annabi annabi ya ce Abu Jahal karki aure shi kwan-kwan darrabun linnisa yana dukan mata ku ga wannan sahabi ne addini iya addini akwai ayi amma dukan mata hali ne mai kyau ba hali ne mai kyau ba dan haka annabi ya ce karki aure shi kun ga akwai addini ba hali to akwai ire-iren waɗannan da yawa ta wajen hali sai a hankali amma addini salloli biyar sallan jam'i qiyamul layli azumin annabi Dawud alamin da litinin duk baya fashi amma wajen mu'amala in ya kulluma maka wani abu sai kai na daman zuwan ka duniya wani sai a hankali ko a rayuwa ka zaka yi haduwa da wani a harkan kasuwanci kana ganin yana da addini kana ganin nutsuwan shi sai ka amince maka in ya ci maka wani amana to wallahi zaka dade bai bar ranka ba kaga kai me yasa ka amintu da shi addinin ne amma kuma da ka zo ka bi mu'amala da sai ga ba shi da hali mai kyau dan haka ashe gane miji na gari addini addinin kuma abu ne mai faɗi yana buƙatan bayanai yan mai kula da salloli ne akan lokaci baya wata da sallan jami'i sannan mai addini kullum yana cikin neman ilimi yana neman ilimi dan abun da ya iya kuma yana kokarin ya ilmantar da waɗanda ba su iya ba kun ga addini kenan sannan kuma hali na gari shine yana da girmama iyayensa yana da girmama na gaba da shi in sun gaya mishi magana zai ji sannan kuma yaya mu'amalan shi da mutane yake yana da mu'amala mai kyau baya cin haƙƙin mutane baya danne haƙƙin mutane baya zaluntar mutane kun ga waɗannan abubuwa a matsayin hali kenan to idan aka samu waɗannan ta ɓangaren addini waɗancan ta ɓangaren hali to in sun haɗu an sha Allahu an samu miji na gari kenan. Amma in aka rasa gaba ɗaya, gaba ɗaya akwai ko aka rasa duka, to kun ga za a zo a zamu akasin haka kenan, zai zanto ba miji bane na gari. Don haka ana duba addini, ana duba kyawun hali. In ba haka ba, in an tafi da tsuran addini wannan ba a yi binciken hali ba, to sai a zo a sha wahala. I am sorry to say, mun taɓa haɗuwa da irin wannan, muka rudu da addinin shi sosai. Masallacin juma'anmu tun ƙarfe 9 nake zuwa malam na safe, to har a gida karatuttuka gaba gaba, ustaz haƙiƙi malam addinin ka gan shi ma sha Allah, haba muka gan shi aka ba shi ya a gidanmu. To fa tun kafin ɗaurin auren muka fara ganin canji. Dan an zo za a ɗaura aure, waye zai karba mishi, ya ce shi zai karba da kanshi. Baka turo mana wasu a matsayin manyan ka sun zo nema maka aure ba, in an samu matsala wurin wa za mu je? Muka aka zo aka taya kawai da tare zo tuwon aka yi aure. To ba a daɗe ba, matar da take matsayin mahaifiyarka ce a gidanmu sai ta rasu. Kishiyar mahaifiyarmu wacce ba da son mahaifiyarta ta girma a wurin matar. Matar ta rasu ran Litinin da yamma ba na mantawa. Tana da hawan jini, hawan jini ya tashi kamar ƙarfe 5. Ni zan fita darasi, yayanmu Malam Abubakar zai fita darasi, sai muka fita mu ajiye ta a asibiti mu wuce. In ji asibiti gwada aka ce ba rai. Kuma suna nan a cikin biyu, ba ta zo ba sai wace gari ba an binne gawa kusan ƙarfe 10 sai ta zo su da miji. Kuma ya maka ƙa'ida in ta shiga gidan ba su da hijabi gidansu ba, ƙarfe 2 yana yi wai ta fito su tafi. Sai na fito na ce kai wannan wani irin addini kake? Manya su ba kuma kamishina ta ba maganan shiru a nan, wannan wani irin addini kake yi? To ƙarshe cika-cika akwai ɗanta na mijinta da ya rasu bai bi shekara 3 zuwa 4 ba. Yaron sai a sa ya kwana a faranda, wai ai na miji ne ya zai kwana da auren matar. Ya hana ma ta yi wa yaron wanka, yaro zai baki kirin sai dai shehu kanshi wanka. Wai ai wannan yaron ai na miji ne, za ta mishi wanka ta ga al'auren shi ai. Sai muharraminta ne kaza kaza abu da yawa ya zai faruwa wajen ya zai mutu. To kun ga misali mu mai ruɗe mu a farko addini, to mu bincika yaya halayya yake ba. To ala ayi halin hali da addini su ne babban abun duba. Wallahi ba a
Amin.
Allah ya ba ta miji na gari, Allah ya sa kacin ma ta zama ta gari ce, sai Allah ya ba ta miji na gari. A matakin samun miji na gari sai ki zama na gari, domin ka'idan shi ne irin halinka irin halin matarka. Allah yana ba wa kowa daidai da irinsa ne. Hatta shugabanni da Allah yake ba mu, irinmu ne fa Allah yake ba mu. In na banzan sun yi yawa sai Allah turo mana a na banzan. To in aka zama na kwarai sai Allah samar da na kwarai. Don haka muna mata addu'a, Allah ba ka miji na gari da sauran waɗanda suke buƙatan addu'o'i irin waɗannan, Allah biya musu buƙatu irin wannan. Maza da suke neman mata na gari su ma Allah ya ba su, ko? Yawwa. Mun ga ana amina, akwai waɗanda kuma suna buƙatu. Ni irin wannan addu'an ne ba na ganewa. Yanzu ga suna kuma suna cewa a sa su a addu'a, Allah ba su mata na gari. Ita mata turo, Allah ya ba ta miji na gari. To ba addu'an ya haɗu ba Malam Abdullahi? Yawwa. Shi ne maganan ai. Amma sai in gagara gane ni wani irin na gari ake nufi ne. An mun je tafsirin maza sun ce a roƙa maza mata na gari, an zo na mata a roƙi maza na gari.
to wancan tambayar sai mu hada da wannan
na'am
sai a hada ni ina ga wai hakan ko yaya yawa to Allah amsa bukatu Allah ta bi da alkhairi mata Allah
ta haihu wata haihu amma jini
ba ta
yi yana ɗaukewa a yanzu to wannan jini ya za ta yi za ta aji azumi ne ko za ta haihu amma jini yana ɗaukewa to wannan jini zai yi azumi ne ko sai ya tsaya
na'am wato ta haihu kenan amma jini zai zo wani lokaci ya yanki wani lokaci ya zo wani lokaci ya yanki so na wata uku kenan bayan wata uku ne fara dauke yawan ko na'am to farko dama idan ba ta haihu wannan jini da yake zuwa ana kiran shi jinin jini ba zai kai sallah ba ba zai kai azumi ba sai lokacin da wannan jini ya yanki to shi jinin jiki yana iya yankewa ma a ranar da mace ta haihu kina iya haihuwa da safe da yamma jinin ya yanke wata tana iya yin haihuwa yau wace gari ma jinin jiki ya yanke ba shi da mafi karanci ko a sati ɗaya ko a sati biyu ya yanke to malamai sun yi maganganu biyu dangane da jinin haila ko jiki mai yankewa ya dawo shin ana daukan shi a matsayin jini ɗaya ne ko kuma ana daukan wanda ya zo ɗin a matsayin sabon jini to magana da ya fi zama rajihi shine maganan da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tafi a kai shine a cikin littafin Tamamul Minna wannan jini da ya tsaya miki na farko to jikin ki ya ƙare jinin da ya zo ya sake ɗaukowa na gaba to jinin al'ada ne musamman kuma malamai suka ce za ki yi la'akari kamar yadda Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Usaymin ya yi bayani za ki yi la'akari jinin da ya zo na gaba bayan yankewar na farkon ya zo miki farkon wata ne ko ƙarshen wata ne misali dama al'adanki a yaushe yake zuwa ƙarshen wata ne sai wannan ma da ya dawo a ƙarshen wata ne to al'ada ne ya dawo ko kuma ya dawo ne farkon wata dama al'adanki farkon wata to al'ada ne ya dawo amma ba matsayin biki ba ne da aka bikinki ya tsaya tun wancan yankewan farkon wannan ya je ya dawo kuma jinin haila ne yake miki wasa in ya zo sai ki kai da ibada in ya tsaya kika yi tsarki sai ki ci gaba da ibada sai dai kuma har yanzu za a lura da wani abu dama kina yin jinin al'ada ga kalan jinin al'adanki ga irin lokacin da ya saba zuwa miki misali yana zuwa a farkon wata yanzu kuma sai zama a ƙarshen wata kuma an samu bambancin kala daga kalan jinin hailanki na farko wannan sai zama wani iri daban kuma yana ta miki wasa kwana biyu uku ya dawo kwana biyu uku ya dawo ya zama ya bambanta da wancan da kafin ki haihu sai wata ma jinin haila yake zuwa amma ne sai ya canza bayan jinin daban kuma bayan kwana biyu uku sai ya dawo wanda da ba haka yake miki ba to in an samu matsala irin wannan to ana kiran shi damul istihada jinin cuta ne to in matsayin jinin cuta kuma malamai sun tattauna ba zai yi ya hana ki ibada ba amma ku ba mu da wannan tabbaci din yaya yake zuwa miki ya canza kala ne ya canza lokaci ne in akwai irin wannan to shine za a dauke ki a matsayin jinin cuta za ki ci gaba da neman magani sannan kuma ba zai hana ki ibada ba domin jini ne na cuta sai dai kowane sallah za ki iya yin wanka to amma yanzu ba mu sani ba ya canza yanayi ya canza kala ƙarshen wata yake zuwa to wannan amsan kuma yana wurin ki amma in dai a yadda ya saba miki al'ada ne na farko ya dawo to wannan za a ɗauke shi a matsayin jini ne na al'ada in ba haka ba akwai ta mun fasu kuma jinin da zai zo shi ba daukan hukuncin komai wanda shi ba shi bai zo da kalan sauran jinanan al'ada ko na haila din ba amma ala ayi halin anan yadda yake miki wasa din nan duk zaki dauke shi ne a matsayin jinin haila ba jinin biki ba jinin bikin ki ya riga ya yanke da farko to amma gane cewa yanzu al'ada ne ko ya to wannan sai an gane sauran bayanan dan gane da canjin lokaci da kuma canjin kalan jinin wallahi ba ala
malam wata da kifiyar ce ne idan tsayar tana ne idan ya kawo abu in tana nan ba zai raba musu ta sai in ya ga tsayar ba ta ne sannan ya kawo idan ta kawace masa laifi ne
ai ita mace kuma ba ta kaurace wa miji yayi miji ai shi ne mafi aula shi ne jagora a kan shi idan kika kaurace miji ba sai ta tare koma wurin sa baga baya namiji kuma dan haka ba haka zaki ba abin da yake yi ba daidai bane to amma ke ce zaki ya gaya miji maza muna da taurin kai ba ma ji gaskiya ai ba ma yadda ake hajjiyar mu zaki gaya mana mu ne asalin kanmu kaman goruba ɗin sai a hankali muna da kwana da tawili ne to amma wannan matsalan da yake faruwa in akwai yadda zaki iya mishi bayani a hikimance fahimta ba tare da ya haifar da matsala ba sai ki bi wannan hanya ta laluma in ba haka ba za ki iya samun waɗanda za su iya mishi magana ko da yake wani al'amarin auren dama shi ne sai haƙuri ɗin wani kika samu aka mishi magana ma daga ranar kin taro sabon mace sabon rigima haka al'amarin mazan yake sai a hankali to amma babban abu dai da zan gaya miki a wannan janibin babba shi ne ki riƙe haƙuri a kan haka sannan in akwai hanyoyin hikima da za ki iya gane to sai a nuna mishi kuma kun san babban matsalan da yake faruwa rashin sauraron wa'azi duk yana jefa mu cikin matsaloli irin wannan amma da ana sauraron wa'azi to da komai zai gyaru amma ba a sauraron wa'azi kallon fina-finai da jin kiɗe-kiɗe sun yi yawa an ba kawai wata ran ya shigo ya tarar ana wa'azi a kai kun ga zai gyara tunda adalci kam ta zo da abu ka raba tsakanin matanka yadda ka ba wannan ka ba wancan amma wancan tana nan ba za a raba ba in ita tana nan sai a ɗauka kuma a bata ba a raba ba wannan ai zalunci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi cewa duk mutumin da yake da mata biyu fa mala ila ihdahuma sai su karkata a bangaren ɗaya ya watsar da ɗayan sai annabi yake cewa to irin wannan mijin zai tashi ranar kiyama wa shiqquhu ma'ilun rabin jikinsa a shanye zai tashi da cutar shan inna paralyzed bangarensa ɗaya ya canje saboda zalunci da ya tsakanin matansa don haka ke ki ƙaurace masa musulunci bai zo da cewa mace ta ƙaurace wa mijinta ba sannan ko da ke kadai ne a wurin mijinki ƙaurace mishi dama ba shi da asali to balle yanzu yadda kuke mata biyun nan kika ƙaurace masa to kin ga sai zai gama tattarewa ta ɗaya bangaren kin ga sai a sake samun matsala da haka ni dai a shawarci abinda nake gani na farko ki yi haƙuri na biyu ki yi ta addu'a wasu al'amuran ba sai addu'a wani wallahi ta wurin kai ne da shi amma addu'a yana canza shi addu'a yana gyara mutum balle yanzu ana goman ƙarshen nan kin je sallolin dare ke ta addu'a domin yana cikin halaka ne in ya mutu a irin wannan halin kin ga wuta zai je to ki ta mishi addu'a Allah ya gyara shi su matan kuma sai a hankali ke yanzu wancan ga abin da yake ba daidai ba amma tunda ke yanzu kin fi jin daɗin yadda ake mu kin ga ba za ki mishi gagana ba in ba ka da yanda aka to mai gida ga yadda ya kamata ka ai duk mu matan ka ne kaga sai ba ta gyara ba to kin zo yin wannan na farko ki hakuri na biyu ki rike addu'a na biyu in akwai wasu hanyoyi na lalima a hikimance da yanda zaki nuna mishi ba tare da ransa ya kasu ya zama fitina ba to yana ki ga sai ki bi abun alalima
kamata
ranar da kwarai awwa mallan yace ke ma ki jira naki lokacin wata jin naki lokacin yana zuwa kwarai kuwa duk mutumin da aka yi ta danne shi ana nan za a zo lokacin da hakkin ba zai danne ba sannan kuma shi mai hakuri bai taba lazimtan hakuri yayi asara ba a karshe da ka ki hakuri din ki ta addu'a in akwai hanyar laluma da za ki biki nuna masa ba tare da matsala ta faru ba ina ga sai ki bi wannan hanyar ki nuna masa sai a zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya gyara shi Allah ya sa ya gyara Allah ya sa ya gane Allah ya zaunar da ku lafiya waɗanda suke da fama da matsaloli na aurakayya a cikin gidajensu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya magance matsaloli Allah tabbatar da zaman lafiya wanzar da zaman lafiya a duk gidajen aurakayyan mu gaba daya ya gane ku ma sha Allah wanda ya rufe
ba a je gida aka ayyukar